gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wato akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
To Madina, kamar yadda kika sani dai, duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ne. Kuma yau ranar 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 ya fado daidai da ranar da aka ware don wayar da kan wato al'umma kan ciwon suga a duk fadin duniya, wato World Diabetes Day a Turanci. Za mu jirga bakin wani da ke fama da cutar.
Sai da na samu wasu matsaloli da suke damuna a jikina lokacin na kan dincewar zazzabi da ciwon kai, aje a gwada a ce typhoid malaria, sai na ga ina kuma samun kaina a yawan jinkishiruwa, ina yawan fitsari, ina kuma ramewa. Na je asibiti aka dau jini na gwada, sai gashi ina dauke da ciwon nan na sukari.
Wannan haka yake, yau take ranar wayar da kan al'umma akan wannan cuta ta suga. Saboda haka za mu ji bayani daga bakin ƙwararren likita kan yadda cutar take da kuma matakan da suka kamata a ɗauka kanta.
Duban da suke faruwa mutum zai ji jabe koshi abin da ba wuce cutar ga koshi ga kwanan yunwa. Ga glucose a jikin ɗauki duk za a ganshi fal, amma kuma jiki ba ƙarfi ba kuzari kasala, sannan kuma idan aka rage ana aka kawo ɗansu matsaloli na yawan fitsari, yawan jin ƙishirwa, yawan jin yunwa, mutum zai ci abinci amma baya mishi tasirin komai.
Kan wannan rana ne Madina za mu bude layin wayarmu domin bayan masu sauraron mu damar kira domin a tattauna kan wannan cuta ta suga. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, yau ce ranar da aka ware domin wayar da kan al'umma game da cutar suga. Kan wannan rana ne wakiliyarmu a jihar Kano, Baraka Bashir, ta zanta da wani da ke fama da wannan cuta kamar yadda za ku ji.
To ya suna malamin?
Sunana Suleiman Abdulkarim.
To malam Suleiman, kana dake da cutar ciwon sukari, kimanin shekaru nawa da samun wannan cuta?
Yau na shekara ta 6 kenan da samun wannan lalura. 6?
Yaya aka yi? Yaya aka ka gano cewa kana da cutar da farko?
Eto, ban san cewar ina da cutar nan ba, sai da na samu wasu matsaloli da suke damuna a jikina lokacin na kan dincewar zazzabi da ciwon kai, aje a gwada a ce typhoid malaria, sai na ga ina kuma samun kaina a yawan jinkishiruwa, ina yawan fitsari, ina kuma ramewa. Sai aka gani na je asibiti aka dau jini na, da aka dau jini na aka gwada, sai gashi ina dauke da ciwon nan na sukari, wanda da ban san ina da shi ba.
To da ka ji ya kai ka san mafi yawa aka ce wannan ciwon suga ciwo ne da yake bukatan kuɗi wajen magance shi da wahala, yaya ka karke da wannan?
Alhamdulillah, gaskiya wasu sukan ana ganin cewar ciwon suga, wasu ma suna ganin na mai yan hali ne, in wanda baka da hali ka samu ciwon suga ai sai dai ka mutu da sauransu. To gaskiya lamari kusan zan iya cewa ba haka bane, akwai sabani a wannan magana. Dalili shine idan ka bi ka'idojin likita, idan har ka saki abun mai yawan da zai wuce ka'ida, domin in za ka bi ka'ida irin abincin da aka baka ka'ida ka ci, kiyayewa da exercise motsa jikin nan da aka ce ka yi da sauransu, akwai lokacin ma da za ka zo magani ma ba za ka sha ba.
Kamar kai akan kai lokacin da ba ka shan magani?
Kwarai kuwa, na kan samu lokutan da ba na shan magani har sai na ji yanayin canji a jikina, sai na ɗauko abin gwaji na ungwada, in na ga ɗan hau ko ya yi hau, sai dambayi likita na ya zai zai iya cewa in sha magani ko kuma ya ce kan sha magani.
To idan aka kai lokacin da ba za ka sha magani ba, kaka dawo da yanda kake cin abinci ko kai ba a kayyade maka irin nau'ikan abincin da za ka ci.
Ai, kwata-kwata ga har ma shawara ga mai ran da ba shi da ciwon, ni ina kiyayewa ne ta bangaren abinci na, duk da haka ba na cin wasu abubuwa da aka riga aka hana ni. Shi yasa na kan da jikina ba na jin ina damuna.
Misali kamar waɗanne irin abubuwa?
Yawwa, akwai ɗayan itatuwa. Wani za su ce ba a shan lemon zaƙi da yadda ina duk ana ci. Sannan akwai zokali, su rama, su kokumba, su tata, duk na kan yi amfani da su. Ki irin su haɗiya, duk waɗannan suna taimakawa wajen maganin wannan ciwon suga. Idan za ka ci abincin da a kaso uku ka raba shi biyu, a kaso biyu a kaso guda ka raba shi uku, ka dauke kaso biyu na daga cikin wancan abincin ka saka ka rufe shi da ganye, to za ka zauna lafiya da ciwon.
To ya tsadan wannan ciwo yake?
Shi tsadar sakuri shi ne farkon da ka kamu da shi, wannan treatment da za a yi maka na yadda za a saka ka dora, kafin a dora ka akan magani an dora ka, yanayin tsadar magani ya danganta da irin wanda Allah ya sa likita ya rubuta maka. Idan ka shanye wannan magungunan har Allah ya sa ya sauka, to daga wannan fa ka samu wata dama da za ka kiyaye kanka daga hawansa ta hanyar motsa jiki da wannan ganyayyaki da na gaya miki.
Kana motsa jiki kenan?
Ina motsa jiki.
To na ji ka ce kana gwadawa. Asibiti kake zuwa ko gada ko kana da abun gwajin a gida?
Ina da abun gwaji a gida wanda na kan yi gwaji da kaina.
To shi abun gwajin ba shi da tsada?
Eh, ba yi da wani tsada, duba da yadda za ka kiyaye lafiyarka. Bai kai wuce ka saya 5,000 ko 6,000 ba.
Shi abun gwajin? Ba tsada?
Ba tsada hanya.
To banda wannan sai wasu wani irin abubuwa kake yi da har ka kai ga ba ka fargaba?
Eh, da farko Hajiya, duk lokacin da mutum ya san ina da matsala, sai Allah ya taimake shi. Shi ya san meye matsalarsa, ka samu rabin magani. Na biyu da nake ji a raina cewar tunda na san halin da nake ciki, na kiyaye ka'idoji. Na uku, idan na ji abin ya zo ko ya taso mu, zan yi kokarin kafin ya yi ilanin san matakin da zan dauka da bangaren mutuntuban likita da irin yadda za a dora ni akan magani don gujewa wannan kuma da irin abincin da zan yi.
To kai kenan dai, kai wannan cuta ka ce ba ciwon, kula da ciwon ba tsada?
Ba tsada. Don musamman akwai wani abu da yan mutanen mu na karkara suke ganin idan sun samu wannan ciwo, ai shi kenan mutum kamar ya mutu. Cuta ba mutuwa ba ce, ba ta san inda rai yake ba. Sannan suna da magunguna a gargajiyancin, ba gargajiyancin ba nake nufi ba, a irin yanayi na karkara. Kin ga akwai wani abu da ake kira yadiya, suna da ganye-ganye, su ne maganin wannan ciwon. Mutukar yana da mutum
ba tsada gare su
ba, kai za ka je ka yago ma a gona ka zuba geran da aka ce ka ci, ba hana kai ka ci ba, za ka ci da dusa, dawa za ka ci da dusa, masara, duk abin da ya kama na nau'in wannan ba. Ban shinkafa shi dai ka bita da ganye da yawa, ita ma a tace, a wanke a tace, a zubar da wannan ruwa
na farko
an aka wanke aka tace, za ka zuba mata ganye fiye da shinkafa da take ciki.
Anyar da kenan fuci shinkafa?
Anyar da ba abin da
za ku zuba ganye da yawa, ganyen salad kenan?
Ganyen ko na salad ko na koko kwamba ce ko data ne ko da a ce irin waye ke zogalama, duka mutum yana iya dafa zogala ya ci, sha ruwansa, yana matuƙar amfani tasiri akan suga.
To ya al'umma da aka san kana da ciwon suga, baka fuskanci kalubale daga bangaren
su? Ai, ni wasu ma ba san ina da shi ba.
Sai ka faɗa?
Shi na faɗa. Kuma komai yadda ya kamata. Sannan na malama ku dake ba zo bangaren sai ina kira da mutane.
Kai kira mana?
Akwai mutane da nake so in ja hankalin mu akai. Ita cuta ba mutuwa ba ce, ko ba haka ba? Ita ba ta san inda rai yake ba. Mutum zai ji alamomi a jikinsa, wai kar a ce yana da ciwon suga, ba abun kunya ba ne, larura ce. Saboda haka mutum ina ji hankalinsa da a riƙa zuwa asibiti a yi gwaje-gwaje don kare lafiyarka. Ko ba haka ba? Sannan idan mutum ya ga wannan cutar ta same shi ba yanda zai yi, to ina ganin akwai ka'ida da muna da ƙungiya. Wanda na nan nema tun da na samu wannan lalura, shiga ƙungiyar nan da. Saboda haka idan ya zo ya rijista da ƙungiyar nan, akwai taimako. Yanzu kin ga ranar Asabar mai zuwa za a yi taron mu a nan Asiya Bayero zuwa asibitin Murtala, za su zo su raba magunguna
kyauta.
Akwai
ƙungiyar, to misali idan mutum yana cikin ƙungiyar, idan kuma magani ya yanke masa, ƙungiya kan taimaka masa?
Ai, ba a kai ga wannan matakin ba, domin ka zo kana cikin ƙungiya magani yanke maka, ka san dai ka'idodin da za ka bi, sai ka je ka neman kuɗin ka siya. Kuma
to mai ƙungiya take yi?
Ƙungiya suna nan tana taimakawa. Yanzu za a zo a halakta, tana fadakar da masu ciwon siga da in ka bi wannan ka'idojin za ka ringa zama lafiya da shi. Akwai dietitian masu wanda abinci kawai za su ringa maka yanayin da za ka ci abinci ka samu lafiya a jikinka. To waɗanda duk in ka bi wannan ungiya a ciki ake suke taimaka da wannan likitoci ne ƙwararru da masu dietitian da za su baka shawarwari wannan ka'idojin na bunka zama lafiya. Motsa jikinka ka je ka nemi abin da za ka yi. Ka nemi anan za ka samu kuɗi wajen motsa jikin ma zai taimaka maka.
Shima
yana ƙona ciwo sosai don akwai lokacin za ka ji wani zuciyar kana wani irin abu shi ba wanda makamun mai wasa tana ana cewa ƙwarnafi da suka da wani ciwo
kaman ɗan majina-majina
yauwa banda wannan ma har wani ciwo za ka ji wannan ciwon yana iya sa ma ka ji gaba ɗaya kanka ya ba daɗi ka rasa me yake ma idan ka motsa jiki kana ɗan fara motsa jiki za ka ji na tafiya a hankali. To wannan shi ne hanyoyin da ya kamata mutum ya ɗauka kuma ina kira ga al'umma wannan ciwo da suke gani ba ciwo ne wanda za a ce da ka same shi zai kaskaba a'a ina tara mutum domin za ka iya zamun wannan ciwon baka san adadin lokacin da yake jikinka ba kadan yana tafiya idan mutum ya kiyaye da shi ƙarshe da yaji zai iya raba mutum da iyalinsa saboda ba abin da baya kasara ina kashe ido kun gane ina makantawa ina sa mutum a bayan jiki kamar da likita yake ba abin da baya sa.
To Madina kinji wannan mai dauke da cutar
gaskiya ni amma dai abu ɗaya zan faɗa a nan ko ya burge ni saboda kwazansa. Kaji yana cewa cuta ba mutuwa ba. Ka san dai wasu cutar wannan diabetes yana zama ajalin su. Wasu kuma akan yanke musu bangaren jikin su kamar wannan moda.
Yanke
musu kafa amma kuma a cikin wannan videos din shi da nake gani abin da yawanci yake faɗa shine da aka yanke mishi kafan ne ma ya samu sarari har ya iya bacci. Saboda haka in kana da irin wannan cuta kawai ka dogara ga Allah zaka iya wannan rayuwa.
To Allah kare mu kuma sai mu dauki matakan kare kai. Menene matakan kare kai? Shine idan kana da cutar ka dauki kulawa ta gaske abinda aka ce ka ci ka ci abinda aka ce ka sha ka sha kar ka ci kar ka ci. To Madina kan wannan rana ce ma na gayyaci kwararre ko masanin aikin likitanci Farfesa Ibrahim Sani garkun na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bayero. Ahmadu Bello. To na dai fara tambayar sa da wai menene ma ciwon siga?
Assalamu alaikum. Ciwon siga wato wani yanayin larura ce wanda jikin dan Adam yana samun wahala wajen amfana daga abincin da ya ci. Kamar idan dan Adam ya ci abinci kamin ya mishi tasiri sai jiki ya markaɗa abincin nan ya zama glucose. Wato kaman glucose ke nuna shi da Hausa. Ciwon nan glucose shi ne kaman protein shi ne zai shiga cikin kwayoyin halitta na cell. Za a canza mishi halitta a samu ƙarfi na magana na motsi da komai da komai. To ciwon da ya duki ciwo ne wanda shi wannan glucose din jiki yana kasa amfani da glucose sai a gaza glucose na yawo a jini amma jiki ba zai amfani da shi ba shi ya sa ake cewa starvation in the middle of plenty. So ga shiga amma jiki ba ƙarfi.
To me yake faruwa bayan haka in hakan ta faru a jikin ɗan Adam?
To abubuwan da suke faruwa mutum zai ji ga dai koshi abin da ba wasu ke cewa ga koshi ga kwanan yunwa. Ga glucose a zo ka ɗauki dai za a ganci fal amma kuma jiki ba ƙarfi ba kuzari kasala sannan kuma idan aka daɗe ana aka yi kawo ɗansu matsaloli na yawan fitsari yawan jin ƙishirwa yawan jin yunwa mutum zai cin abinci amma baya mishi tasirin komai. To shi ne abubuwan da suke faruwa idan kuma aka ja tafiya a ja zango. Zai kawo dalila zai kawo sanadiyyar na lalata kamar zuciya misali sai ba ta kwakwalwa a samu irin ciwon shan inna sai ba ta koda kuma ya zama ya ba ta wata kila hanyar jini da dafi hanyar ta kafa da sauran su sai jawo makanta abubuwa da yawa jirin da za su iya faruwa idan mutum yana da ciwon suga.
To wannan yakan faru kenan idan mutum bai wato dauki matakan kariya ba ko kuma matakan kare wannan cuta a jikinsa ba shi zai kai ga wannan abubuwa. To me ya kamata mutum ya yi ya kamu da wannan cuta ta sukari?
Eh wato shi ciwon suga ya kamata ba a fahimci cewa don in kala biyu aka sani wanda bai suka fi suna. Wanda ake ce masa type 1 wanda shi ne sahibi tun mutum yana ɗan ƙarami ma daga primary school ko kamar a fara makaranta jarirai. Sai ga sun same shi shi wannan wadansu cututtuka ne ko wani sanadi yake zuwa sai shi lalata halittar da ke fitar da wani sinadari na insulin wanda shi ne ke taimakon jiki a bayan da glucose ne. Sannan akwai type 2 wanda shi baya ba faruwa sai an wuce kamar shekara 35-40 shi ne ake kira shi adult onset. So wato idan ya zama cewa a gaɓin ya san yana da tarihi a iyalinsa akwai wani ciwo ne wanda ana gadansa. Ba bana da shi ko kaka ko can kakan kaka mutum shi ma sai yi takatakan zai iya samun ciwon. Kuma ciwon ne wanda yake maka bi a tsanaki za a iya turkuɗe faruwar sa yi nisa ya zama an ja wasu kila ko an bile din fitowarsa. Saboda abu ne wanda yake da nasaba da cin abinci da nasaba da motsa jiki da nasaba da kuma irin wani nau'in abinci wanda yake ci.
To
ina abubuwan da mutum zai abin.
To ka ce za a iya jinkirta zuwansa. Akwai abin da za a iya yi ma a kawar da zuwansa gaba ɗaya a rayuwa a tsarin rayuwa kamar mutum ya yi wani abu da zai ci gaba ɗaya bai kamu da shi ba har ya mutu duk da yake ya gaji wannan ciwon.
A zai yi wahala mutum ya zama bai kamu da shi ba inda ya gada. Dole wata kila zai yiwu dai a ce an dukiyar kaɗin ya tafi wani lokaci bai fito ya bayyana ba. So saboda shi nasaba yake da shi da ƙwayoyin halitta na gado. Amma idan mutum ko da yana da shi ɗin akwai ƙa'idar da ake bi a yi na abinci misali ba a son abinci wanda zai taurin markaɗa za a taurin jiki zai markaɗa shi ya zama glucose misali kamar shi tuwon masara misali an tankaɗe duku-duku da suka man bita ɗin nan da shi shinkafa. To in aka ce mutum ya ci irin waɗannan da wuri zai jiki zai markaɗa su zama glucose zai zama matsala. To mu kuma ɗabi'ar mu abin da muke buƙata misali mutum in ya sa plate a gaba sai wajen cokali 50 kamin ya ƙoshi. Amma inda mutum zai haƙo ne cokali 2 ko 3 zai ce ya ci gaba da rayuwarsa. To ba mu da wannan jeji da haƙuri ɗin. In zai ga abinci da daɗi da zai ga aikaci. To abin da ake shawara shi ne mutum ne na kwan ya sa abinci a gaba wanda zai narke ya zama glucose. Sai a ƙoƙari a ci abincin da ba zai narke da wuri ba. Ka ga misali zamanin da. A mutane tuwon dusa ake maka tankaɗe dusa. Ai tuwon dusa a lokacin ka ga ciwon zuga bai zo ya yi yawa ba ko a wani ba mutane da suke da ciwon za su iya kamuwa da ciwon bane amma saboda nau'in abincin da ake ci din su dusa cewa ya ba wani gluko da jiki to sai zama cewa abin baya fitowa sannan kuma yanayin rayuwar su suna motsa jiki da je gona ba mota ba ce na fiye ko ina za a tafi da kafa ko a hauke ci saboda haka sai zama cewa ciwon bai yawa ya yaɗu a cikin su ba kamar yadda yake nuna yanzu a nan kuma ko a yanzu in ka je karkara kamin ka samu ciwon suga ɗaya ka samu guda ɗari a cikin birni saboda yanayin rayuwa da take da yanda ake da abin da kuma ƙauye.
Wato ana ganin ƙauye suna shan wahala wajen tafiye-tafiye da ayyukan gona da motsa jiki wato wannan abu ne mai kyau ma gare su kenan.
A sosai kuwa ai mutanen ƙauye sun yi mutanen birni lafiya ƙwarai da gaske. Wannan ka bari ka ƙara ba ciwon suga ƙauye ba a gana ko irin sun kawo jini da waɗansu wani cututtuka mutumin da yake rayuwarsa irin ta ƙauye ce irin na da ka san yanzu ƙauyukan na masu ba sun fara zama irin ko ta ina a hau babur amma irin rayuwar da wata ko mai kai da kafa ko mai kai shi da karfi da sauransu to gaskiya wannan rayuwa ce mai fa'ida wajen harkar lafiya sosai kuwa.
To ga wanda bai taba gwaji ba ya ji ko yana da cutar ba wani alamomi zai fara ji wato zaka shawarci shi yayi maza maza ya garzaya asibiti ko yi likita.
Zai ji yawan kasala zai rika yawan fitsari sannan kuma zai ta jin kishin ruwa ya ta jin yunwa yana cin abinci amma duk ba sa mai tasiri. To mutum da nufin ya ji wannan to zai je da suga kuma ko da mutum bai ji ba yana da kyau aƙalla sau ɗaya a shekara mutum ya je asibiti gwajin suga ba wahala yake da shi ba wataƙila ɗan yatsan za a ɗan tuna da allura da mutum da jini a sa a mashin zai nuna masa sugan sa. Ko kuma idan ya je asibiti za su ɗauka da sirinji su gwada amma sau ɗaya dai a shekara shi ne yanda ƙaranci abin da aka fi so mutum ya ƙoƙari ya yi da duba sugansa saboda yana da haɗari in ba a san yana jiki ba zai iya kawo illa.
To ga waɗanda suke da wannan cuta likita ya zaɓa shawara za ka ba su game da misali suna shan magunguna ko kuma suna abubuwan da likita ya ce musu ringa motsa jiki da sauransu domin su rage girman cutar wata shawara za ka ba su?
Na'am radadin ciwo wato shawara ta farko shi ne wato taken wannan ciwon nan shekarar. Shi ne mutane su san ma menene ciwon suga duk mara lafiya idan ya fahimci menene irin ciwonsa to rabin magani ya samu saboda shi mara lafiya shi ne babban likita da zai yi kan jikin sa yanda yake zai yi da zai yi saboda ka mutane su kokari su san menene ciwon a musu bayani wanda zai gamsar da su kuma taken wannan shekara na jaridu shi ne diabetes awareness kowa ya zama ya san ne diabetes amma ko mutane zai ji har tara kada ji a rika neman ilimi a harbe saboda wata ilimi wadai su masu bada ilimi za su ba su a shirme amma mutum ya kokari ya bayani ya tambaya a gamsar da shi mataki na farko. Mataki na biyu ka'idar likita ta magani mutum ya bi ya rika shan magani ta ga abinci ga magani saboda shi maganin diabetes yana tasiri ne idan an ci abinci saboda haka mutum ya ci abinci da ke maganin diabetes ya sa saboda shi ne zai taimaka wa jiki amfani da abincin da aka ci. mataki na uku irin abincin da za a ci ya zama na cewa abincin wanda ba zai saurin narkewa ya zama glucose ba, kamar yadda mai bayani ana sa abincin da ba a yi protein ba, misali aiki inda ma ba da mutane sai an yi karami ne sai a ce a koma inda ake da tuwon dusa, amma mutane zai ce ai wata laici ne za a ce haka a da, amma in za a yi wannan fa'ida ne kwarai da gaske. Idan mutum kuma yana ganin ba zai tuwon dusa ko ya ci tuwon tsaki ko wani abu ba, ka kamun ya ci abinci sai ya kokari ya samu irin su yalo, irin su karas, ya dan cika mai ciki tukuna zai dan samu abinci kaɗan ya ci sai ya goshi. To in aka bi ainihin ka'idoji sannan kuma a rika zuwa ana cikin asibiti aƙalla sau ɗaya a wata biyu ko wata uku in kana ciwo, a bi a ga likita ya auna suga ya gwada ya ba da shawarwari, sannan a yi ɗan tattauna da likita ya ba da shawara, mutum zai fi samun fa'idar watakila waraka daga wannan ciwo ne.
To madalla mun gode Farfesa Balarabe Sani Garko na jami'ar wato Ahmadu Bello da ke Zaria. Dakta mun gode kwarai da gaske.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Zan ga da likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah kiyaye ciwo gobe.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana abin da kuka sani game da cutar suga. Amma kafin nan, a shakata da wannan waka mai taken bakakin Larabawa.
Zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ya taimake su amin. To a gaida likita bokan turai a madani ya sosai.
Bakaken Larabawa da magani muka zo garin nan, bakaken Larabawa da magani muka zo garin nan, bakaken Larabawa to jama'a ga ba mun shigo gare mu ba da magunguna kana kana na kusur ta koko makanta ko jamba dan din su kara zuwa in ka sha ba wata gan ko kuno tautau kun da ku doba to na riska ka ba su magani ba Larabe ne kai su doba. Kushera ina kamar wasu SK da bashore sun bayar aure dan wurgo in ya zo za mu gyara shi shi ma ya bege mashawara koko da basir cutar sikila ku duba ga bakajin Larabawa mun zo kuwa mun zagaya mun bayar da magunguna kala kala bakajin Larabawa to jama'a ga ba mun shigo gare mu ba da magunguna kala kala na kusur ta koko makanta ko jamba dan din su kara zuwa in ka sha ba wata gan
to madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Wane ne aka layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Dan rage rediyon ka ko?
To sharfi lahashin kuma barka da yammaci.
Yawa barka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, me ka sani game da wannan cuta ta ciwon suga?
Ai sharafin wannan bayani na likita ya ta min da hankali. Saboda idan ka dauka kaga kaman mutumin da kaman mu da muke cikin birni wanda yake baka
kaman layin ya go.
Alhaji Musa,
wani aiki na wahala. Kana ji na?
Eh muna jinka.
Yawa ba ma wani aiki wanda zaka ce na wahala daga sai kofar gida ka hayo mota zuwa shago daga shago sai kun aiki.
Yarai kuwa.
Kaka kenan sai kuma na jira magana so a kauye ma ba a samu matsalolin irin waɗannan cututtuka.
Eh saboda suna ayyukan motsa jiki ba.
Yawa suna ayyukan karfi ba to gaskiya na da sa ne azuma. Wanda yake ya rika ta da gaskiya na zan tashi wanda yake dan tafiya da mutum abin nan ba ya kamata mutum ya rika yin takafa
don ya
samu waraka a jikin shi.
Masha Allah.
Ina kuma ta kariya tashi lafiya na gode.
To mun gode Alhaji Musa.
To ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna. Wane ne ke kan layi?
To, Hajiya Madina, barkanku da safiya.
Barka, ka dai wane ne ke kan layi?
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, sannu da zuwa Murtala, me ka sani game da ciwon siga?
A gaskiya abubuwan da na sani tun da mukan ga abokai da makota suna fama da shi, duba da zaki ga rayuwarsu ne kusan zai dan takaice ne kamar da Dr. Bayani. Idan mutum ya dauki abin da zafi zai zama mai da zafi, amma ka dauke shi da sauki shi yanta ciwo cuta ba mutuwa ba. Kuma kana bin ka'idodin shan maganin to za ka ga wani ma a gan shi kamar bai shan siga. Haka ma ya sa zaki ga ana tura mana ke da satar nan za mu dan tashi mu dan yi gudu kamar na minti 30 zuwa 50 mu dawo gida mu wanka da yamma ma ka dan motsa jiki. Saboda an ce mana haka ji yana rage in ma da siga ma yana rage, kuma babu ita sai wuya mutum ya kama. Gaskiya kamata mutane mu ji gaba da motsa jiki da cin abubuwa mai ganye ba kayan zaki ba komai ka ci zaki da karo da sati. To mun gode Allah saka da ne.
To mun gode malam Mutala, ba mu ikon yi.
To amin ya rabbi. To ga kira daga Niger, wane ne akan layi daga Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba.
To malam Ibrahim, ka bincika ka ganin cewa wato a danginka akwai mai fama da cutar ciwon sukari?
Gaskiya ni a iya bincikena da nai ka a dangina gaskiya ban samu ba, sai dai karin bayani da muke so likita ya mana akan irin abincin da mutum ya kamata ya rika ci wanda zai kauce wa ainihin wannan cutar, shi muke tambayar likita ya mana bayani akai.
To da alama dai da ke mun tattauna da shi ne ba kai tsaye ba likitan, to amma insha Allah za mu idan wata dama ta samu za mu miƙa wannan tambaya gare ka. To akwai tambayar da na maka shi ne, duk cikin kamar ɓangaren mahaifiya ko mahaifi babu wani da ya taɓa yin ciwon sukari, kasan ana gadanta ne, kuma ya iga cikin abin da likita ya magana a kai?
Gaskiya ina jin dai akwai wani kanin babana shi kadai ne wanda nake tunanin wanda ya taɓa kamuwa da wannan cutar, kuma Allah ya ne cikawa akan sanadinta.
Ikon Allah. To to masha Allah, to abin da dai kamata a yi dai kamar yadda likita ya ce shine ka tabbatar ka je a gwada, amma baka sani ba ka nemi tarihin gida ka san cewa ana da wannan cutar, saboda baka sani ba haka kawai za ta iya bin jini ta zo.
Sannan kuma ma za ka iya zuwa asibiti ka tuntube likitoci ka ji to wani irin abinci ya kamata mutum ya ci domin kauce mata, za ka iya yin haka nan ma.
To
kafin mu kawo muku shirin yadda muka yi maka alƙawari.
To mun gode malam Ibrahim sosai da wannan kira da kai. To da alamu dai kamar kiran namu ya an tsaya ne yanzu. To Madina, wannan kamar yadda na faɗa shi ne, mutane ba su sani ba wannan ciwo ne da ake gada su, ba wai kana zuwa kai wani abubuwan da yake janyowa shi, wato motsa jiki da cin abincin da ya kamata kamar yadda likita ya faɗa ya ce kamar irin abubuwa masu tsaki kamar wani irin tuwon ƙauyen nan,
irin kamar acca,
yawwa wani kamar
ina ganin ƴan uwa masu shi suna cin acca ne su zo gale ne.
To da alama wannan su ne masu lafiya. To mutum ya samu ya ringa cin wannan abubuwan kuma ya ringa motsa jiki, kin ga kamar yadda ya kawo ƙauyen nan ya ce saboda ƴan ƙauye kullun a kafa suke, duk inda za su je za a je gona a daza ba ma a hawa keke ko
wani abu, abubuwan su dauka suke yi da hannu
kwarai da
gaske, ba mu nan kaga mota komai
har ga lafiya su,
amma su sun fi mu lafiya
da a dole ne sun fi mu lafiya kwarai da gaske. To wannan dai cuta ce da ba wai dauka ana dauka daga ana gadata daga jikin iyali ko wani abu. To ya kamata mutane a kiyaye, kuma an ji cewar alamomin da suke na farkon cutar shine zaka ringa jin kasala, wato zaka ji kasala, zaka ringa jin ka ci abinci amma baka koshi ba, da dai sauransu.
To da fatan
jama'a an karu kuma za a kiyaye.
Allah ya tsare mu.
To amin ya rabbi.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya hada wato ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniyan mu na yau Nelson Lopez, tare da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, ni Madina Dahiru Mishanu daga nan birnin Washington DC nike cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah, ku huta lafiya. Shut up.